الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم لاربا goma sha biyar ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1434 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu a cikin wannan masallaci mai albarka a wannan yammaci na wannan rana wadda muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna daga cikin waɗanda suka samu rabo da ƴan tawa cikin wannan wata mai albarka kamar da iyayenmu da zuriyarmu. Ana karatu a cikin suratul Nisa'i, mun tsaya kan aya ta 173 a jiya, insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 174, muna fatan Allah ya sa mu dace.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل
Allah tabaraka wa ta'ala yana kiran mutane baki daya da tabbatar musu da cewa lalle alqur'ani gaskiya ne daga gurinsa yake, kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ne, manzon Allah ne, Allah tabaraka wa ta'ala ne ya aiko shi. Sannan bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne hanyar tsira, kuma shi ne hanyar haɗuwa da Allah cikin sauƙi. Sannan saɓawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana iya mutane su shiga cikin halin kakani kayi duniyarsu da lahirarsu. Saka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kira mutane gaba ɗaya, domin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi khatamun nabiyina ne, shi kamakin annabawa ne, manzancinsa ga kowa da kowa ne. Duk wanda ya rayu lokacin da Alƙur'ani ya sauko, to ya zama wajibi a kansa ya bi Alƙur'ani. Dukkan annabawa da suka gabata sun yi albishir da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma sun yi bayanin cewa za a saukar masa da littafi shine Alƙur'ani. Haka shi an aiko shi ne ga mutane gaba ɗaya. Dukkan manzanni da suka gabata akan aiko su ne zuwa ga yankin mutanensu, amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an aiko shi ne zuwa ga kowa da kowa. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an, wato ya ku mutane, ka faɗi ya ku mutane, ni manzon Allah ne zuwa gare ku ga baki ɗaya. Ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ce وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا, وما أيكوك وفاتيك ويكذمنتو ميقرقئيد البشر قمتاني باكيدا. الشيخة سي الله تبارك وتعالى يقلع متاني أنا انقبال ينسو lafazin annas, annas yana nufin kowa da kowa. Allah ce ya ayyuhan nas, ya ku mutane, qad ja'akum burhanun min rabbikum, haqiqa tabbas hujja ya zo muku daga Ubangijinku na cewa annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, ba dan Allah. Sannan hujja ya zo muku daga Allah tabaraka wa ta'ala mahaliccinku, cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai shi ne Allah, Maryam ita kuma mahaifiyar annabi Isa baiwar Allah ce. Sannan annabi Isa alaihi salam bawan Allah ne, manzon Allah ne. Sannan hujja ya zo muku daga Allah tabaraka wa ta'ala mahaliccinku, cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne cikamakin annabawa, khatamun nabiyyin. Sannan ya zo bayan annabi Isa alaihi salam, ya zo da shari'a da littafi wanda Allah ya saukar gare shi, shi ne Al-Qur'ani, cewa a bi shi, a yi imani da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi da shi. Da'awarsa kuma da wa'azinsa da maganganunsa iri ɗaya ne da na annabi Isa alaihi salam, kuma iri ɗaya ne da dukkan annabawan da suka gabata, shi ne cewa a zo a bauta wa Allah shi kaɗai, kar a haɗa shi da wani cikin bauta. Wanda duk ya kaɗaita Allah da bauta, duk wani zunubi da ya yi Allah yana iya yafe masa, in dai ba haƙƙin wani ɗan adam ba ne ya tafi da shi. Wanda kuma ya kasance yana haɗa Allah da wani bai tabbatar da tauhidi ba, to shi kuma wannan babu ma yanda Allah zai duba sauran ayyukansa balle ma a yafe masa, matuƙar ya mutu yana shirka Allah bai yafe wa. Don haka ya ku mutane, haƙiƙa hujja ta zo muku daga Ubangiji mahaliccinku, bayyananniyar hujja da take tabbatar da gaskiyar manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ce wa anzalna ilaykum nuran mubina, kuma haƙiƙa mun saukar zuwa gare ku haske bayyananne. Al-Qur'ani haske ne ga mutane, annabi sallallahu alaihi wasallam zuwansa haske ne domin yana haskaka wa mutane hanya. Ya kasance kabilun Aus da Khazraj suna cikin gaba, Allah tabaraka wa ta'ala ya allafa su suka zamanto masoya juna, dalilin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kira su ya nusar da su zuwa ga shari'a, saboda haka suka zamanto masu imani. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa haske ne ga al'umma, domin ya haskaka wa al'umma hanyar da ya dace su. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar cewa zul abuna shirka duhu ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam mutane suna cikin shirka, suna cikin kashe ƴaƴansu mata, suna rayar da ƴaƴansu maza, suna binne ƴaƴan mata, suna cewa mata suna kawo talauci, suna cewa mata kaza kaza, suka dungumi dukkan sharri suka dingina akan mata. Wannan yasa in an haifa wa mutum ƴa ta mace, ya tawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi, boye kansa yake zai rinka jin kunyan mutane saboda matarsa ta haifi ƴa ta mace. Wacar jahiliya din yanzu ma ana dawo da ita cikin al'umma. Idan mutum aka ce matarsa ta haihu, abin da yake tambaya shine wace me aka haifa. In ya ji labarin mace ce, sai kaga ya soma rage ƙarfi akan aihuwar da aka masa. Wannan jahiliya ce ake dawo da ita a yanzu. Saboda haka sai kaga watakila a ƴa ta macen da yake ganin cewa ba komai ba, ita tafi zama alkhairi gare shi sama da ɗan namiji. Da yawa daga cikin ƴaƴa mata suna taimakon iyayensu, suna tausaya musu. Da yawa daga cikin ƴaƴa maza an samu sun sa iyayensu baƙin ciki da hawan jini da makamancinsu. Allah ya kiyaye. Saboda haka ana neman buƙatan alheri ne da albarka. Shi yasa daga an ce mutum matarsa ta samu juna, ta samu ciki, to kawai abinda zai je zai ce zuriyatan tayyiba. Allah ka sa ya zamanto zuriya tayyiba, ko ta mace ko namiji, amma dai tayyiba kawai. Saboda haka suna cikin duhu na jahilci da shirka da shan giya da shashance shashance daban-daban. Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haskaka musu. Don haka wa anzalna ilaykum nuran mubina, mun saukar muku da haske bayyananne, ko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ko Al-Qur'ani. Allah ta fa ammal ladina amanu billahi, amma wanda suka yi imani da Allah, a ko ina suke, a kowane lokaci, wa tasamu bihi, suka kuma riko da shi Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma suka yi riko da alqur'ani wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole su yi imani da Allah suka yi riko da alqur'ani suka rike tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala Allah sai fa sayyidukhiluhum fi rahmatin min wa fadli da sallu Allah tabaraka wa ta'ala tabbas zai shigar da su cikin wata rahama daga gare shi ita ce rahamar aljanna wa fadlin kuma da ƙari na falala daga shi Allah tabaraka wa ta'ala wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima Allah tabaraka wa ta'ala zai shiryar da su zuwa ga reki wato da shi wannan alqur'ani da suka yi riko da shi Allah tabaraka wa ta'ala zai shiryar da su tafarki mi kake wato tafarki wanda yake tsayayye wanda shine tafarkin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so kuma shine ya aika manzanni gaba ɗayan su da shi shine tafarkin tauhidi da kadaita Allah tabaraka wa ta'ala da bin abun da Allah yake so duk wanda ya imani ya rungume tafarkin Allah yayi riko da alqur'ani zai samu wannan falala koda ko a ina yake a kauye yake ko a birni farin fata ne shi ko bakin fata balarabe ne ko ba ajami duk wanda ya kasance yayi imani da Allah kuma sannan yayi riko da igiyar Allah yayi riko da littafin Allah yayi riko da abun da Allah ya aika manzo ko a ina yake Allah tabaraka wa ta'ala zai shigar da shi cikin rahmat saboda haka abun da ake bukata shine tsarkake zuciya da tabbatar da imani a cikin zuciya Allah ya ba mu ikon yin haka na'am
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن
تغيروا
والله بكل شيء عليم.
نعم. الله تبارك وتعالى إذا كَلِّ لنا آية ككل لسورة تكجا فصاحة نظم إرنا القرآن لتفكر ما سوى القرآن للي دقى الله تبارك وتعالى sannan sai ya kara mutum ya kara jinjinawa Allah tabaraka wa ta'ala lallai shi ne ya dace a yi imani da shi ya zama wajibi a kan kowa ya yadda da maganar Allah ita ce afdalul kalam farkon sura an buɗe da maganan gado Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe sura da magana a kan gado tun daga cewa wa butalul yatama hatta iza balagun nikah فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم الله تبارك وتعالى يي مغانا يدون كل بياني أكان غادو يا يتوكد بيان ما سرغو دوك وني رغو نا فرض الله تبارك وتعالى يا أمبشي شي كاي سي ا cikin litafin wanda duk ya tantance ya samu kaza farzan Allah tبارك وتعالى يا أمبشي شي a cikin litafin sa kai tsaye kawai wannan dalilin saboda yadda mutane suka mai da gado ba komai ba a jahiliya idan mace mijinta ya rasu ba za ta ci gado ba ita din ma gadanta za a yi wanda za su gaje ta su ne dangin mijinta sai su gaje ta in wani ya yi sha'awan ya aure ta ya aure ta sannan idan mutum ya rasu ya bar yara yan kanana sai a hana su gado da su wa'innan kanana ne ba su san amfanin dukiya ba sai manya-manyan 'yan uwansu sai su ɗaya dukiya ne sannan idan aka zo raba gado sai a ceto a wa'innan rikici abunan mata ne zaka ba za a basu abin da ya kamata a basu ba saboda basu da harkan kasuwanci sai ba a hana su gaba daya, sai gaba daya mata ba su da gado, maza zalla kawai su za a ba wa gado, kuma za a gado, za a raba gadon ne yadda aka ga dama kawai, haka za a raba dukiya. Wanda ya fi kowa karfi ya ɗebi da yawa ya bawa, kuma wanda ya ga cewa shi yake so ya bawa abin da ya ga dama, shine Allah tabaraka wa ta'ala ya soke duka waɗannan abubuwa ɗin gaba ɗayansu ta hanyar bayyana wane a bashi kaza, wane kaza, in akwai wane, su wane suna da kaza, su wane kuma sun tashi daga kaza zuwa kaza. Wannan bayani ne daga Allah tabaraka wa ta'ala kai tsaye shi ya ɗau nauyin wannan. Lokacin da ya yi bayani a farkon sura, inda mutum ne yake magana, ya yi magana mai tsawon wannan sura, da ya manta mai ya faɗa a baya. Idan misali kana rubutu, kana buɗe takarda kana rubutu, inda ka juya shafin takardan, in kana so ka ci gaba ko ka ɗan caci ko ka yi tari ko wani abun nan ko makamantansu, in kana so ka ci gaba sai ka sake buɗe bayan ka ga a ina ka tsaya, sai ka ɗora da gaba saboda ajizanci irin naka na ɗan adam. Amma wannan suratul nisa'i ayoyi har sama da 175, Allah tabaraka wa ta'ala yana cikin bayani da ya zo sai sake dunkula abun da ya baro a baya, ya sake dawo da kukansa, shine ya cika suran da shi don ya bayyana muku mahimmancin gado, kuma ya bayyana muku cewa shi alqur'ani baya warware juna, sannan ya bayyana muku cewa alqur'ani daga gurinsa suke, ma'ana alqur'ani ya sauko ne daga guri guda, shine Allah tabaraka wa ta'ala. Za ka magana sa ba ta canjawa, abun da ya dace a san shi shine ake sani, kuma Allah tabaraka wa ta'ala yakan jero magana, sannan Allah tabaraka wa ta'ala yakan faɗi wasu abu saboda mahimmancinsu, kuma sai sake maimaita su a wani lokaci da ake bukatan a maimaita su. Yanda ya bude farkon sura da kullum yana ta magana ne akan gado, ya ta faɗin waɗannan abubuwa ɗin, da duwancin wa'azozin ba a yi su ba, sannan da ya maganganu waɗanda suke da maganan tauhidi haƙƙinsa wajen jingina masaɗa da aka yi, da kuma a tsarkake maganar ya faɗi gaskiyarta, ya ta magana akan Almasihu ibn Maryam alayhi salatu wassalam, sannan ya yi magana akan imanin masu imani, ya jawo hankalin mutane, ƙarshe sai yana gaya wa mutane cewa alqur'ani hujja ne daga Allah yake, sannan alqur'ani haske ne daga Allah yake, sannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haske ne daga Allah yake, sannan sai gaya wa mutane da duk suka yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala, suka kuma yi riko da alqur'ani, to za su samu shiga rahamar Allah, Allah zai shigar da su rahamarsa. Sai sake cewa kuma yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala, sahabbai sun zo suna tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu sun ce dalilin saukan ayan shine Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, babansa ya rasu ya bar shi abuna da shi da ƴaƴan uwa, abuna ya da shi da ƴan uwa mata. Wasu malamai suka ce ba ana nufin wanda yake ƴan uwa mata ba shine kalala ba, kalala shine wanda yake ba shi da asali kuma ba shi da farai, ma'ana wanda ya rasu ya bar kawai ƴan uwa ne mata, ko kuma ƴar uwa ta mace, ma'ana ya ko ƙanwa, amma ba shi da ɗa, ba shi da ƴa, kuma sannan ba shi da mahaifi, ba shi da mahaifiya, ko ba shi da kaka, ba shi da kaka. Idan mutum ya zamanto ba shi da asul wa in ala, ma'ana ba shi da wanda suka haife shi, mahaifinsa ko mahaifiyarsa, ko kuma mahaifin 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 har can wa in ala, ko iya nawa, kuma sannan ba shi da faruwari, wato ma'ana ɗa wanda zai gaje shi, ba shi da ɗa, ba ɗan 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 har can ƙasa, babu wannan. Domin idan babu ɗa kai tsaye, sai aka samu ɗan ɗa, to ɗan ɗa yana zama kamar ɗa in babu ƴa, abunan wacce take ƴar mamaci, abunan mamaci ɗin, ko kuma babu ɗa ɗan mamaci ɗin, in babu wa'innan to ƴaƴan ɗa suna da abunan tasiri kamar ɗa, haka nan ɗan ɗan ɗa ɗan ɗan ɗa, to in ya zama to duk ba shi da wannan, ba shi da ƴaƴa ko ƴaƴan ƴaƴa, ma'ana ba shi da jikoki, sannan kuma ba shi da iyaye, abunan iyaye, sannan kuma ba shi da kakanni. sai dai yana da yar uwa ta mace ya ko namiji abuna ya ko ta abuna ko kanwa kawai yar uwa ta mace yake da ita ko kuma yan uwa mata yayi ko kanne mata zalla wannan shine kalala shine suka zo suke tambaya suna tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutun ya rasu bai bar far'i ba bai bar asl ba ba shi da iyaye kuma ba shi da yaya yaya za a yi gadon sa amma yana da yar uwa ta mace ko kuma yana da yan uwa mata shine Allah ya ce yastaftunaka sun zo suna neman fatawarka qulillahu yuftikum fil kalala gaya musu Allah zai muku fatawa zai gaya muku menene hakikanin al'amari fil kalala cikin kalala wanda ya rasu ya bar ba bai bar kowa ba a baya sai yar uwa shine Allah ya ce inimru'un halaka idan mutun ya halaka ma'ana in mutun ya rasu laysa lahu waladun ba shi da ɗa bai bar ɗa a baya ba ma'ana bai bar ɗa ba an kawo kawai sigar namiji amma ana nufin laysa lahu waladun aw bintun ba shi da ɗa namiji ko kuma ɗa ko kuma ƴa ta mace amma an yi amfani ne kawai saboda sigatut taghlib an rinjaye da ɗa namiji aka shigar da mace cikin ɗa namiji din ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala zaka ji in yana magana ya ce al-abawan iyaye guda biyu ba a cewa al-abu wal um ko a larabci ta ce al-abawan ma'ana sai a shigar da uwa cikin uba saboda an rinjayar saboda muhimmancin namiji akan ta mace to nan ma da aka ce laysa lahu waladun ba ana nufin an kawai ake nufi banda ya ba an shigar da ya'in ne cikin da a babin taghlib wato wajen rinjayar da da akan ya doka inimru'un halaka idan mutun ya rasu malamai suka ce halaka bi ma'ana mata wa tufiya ya rasu ko kuma ya zamanto babu shi ta hanyar ya mutu laysa lahu waladun ba shi da abun da ya bari a baya na da ko ya shine walad walahu ukhtun amma ya bar ya to falaha nisfu ma tarak za ta gaji rabin abun da ya bari ma'ana za ta tsaya a matsayin kai ka ce yassa ce iya da yar uwa wacce ita ce yar uwarsa ya ko kanwa ya rasu ya bari bai bar ta ba bai bar ya ba idan aka duba karkashin wannan aya malamai suka ce Allah ta wasu malamai kenan na tafsiri suka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun sai aka zo aka yi tambaya aka ce to idan mutun ya rasu sai ya bar ya da yar uwa fa ma'ana ya bar kanwa ko ya bar ya kuma sannan ya bar ya ta mace yassa menene za a yi da gado sai wasu malamai suka ce za a ba wa yassa rabin dukiya a ba wa yar uwarsa ɗaya rabin dukiya wasu malamai suka ce wannan bai daidai ba wannan abunan rabo din rabon da ya daidai shine abuna in mutun ya bar ya sannan ya bar kanwa ko ya bar ya to ita wannan ya din ita ai waladun ne ma'ana tana da abuna tana da rabo fardan wasu malamai suka ce wannan shine rabon da za a yi wannan shine daidai a ba wa ya rabi a ba wa yar uwa rabi tasiban wato ita ta samu rabi ne ta hanyar asibci ya kuma ta samu rabi ne ta hanyar farbi wasu malamai suka ce wannan yana daga cikin Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yace wannan yana daga cikin abin da ya shagaltar da shi ya wahalar da shi a harkan gado al-kalala ta wahalar da shi a harkan gado haka Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya raba al-kalala Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu da kalala da garrawiya suna daga cikin abin da suka bashi wahala a cikin gado sha'anin su yace malamai suka ce al-kalala hakikanin kalala ba shi ne wanda ya bar ƙya ya bar ƴar uwa ba wanda ya bar ƴa abuna wanda ya bar ƴar uwa kadai shine al-kalala wanda ake ce masa kalala suka ce lafazin ayan ma haka yake nuni inimru'un halaka laysa lahu waladun sai aka ce walahu ukhtun falaha nisfu ma taraka anan kawai ƴa za ta gaji rabi abuna ƴar uwa
za ta gaji rabin dukiya, ya ce ko kalla ce za ta gaji rabin dukiyar wanda ya rasu ya batta matikar baki da mahaifi. Wasu malamai suka ce ai an tambayi magabata, aka ce wani ya rasu sai bar babansa da ƴar uwarsa yadda ko kalla, sannan sai aka bawa ƴar uwa din rabin dukiya, sannan aka bawa baba abun da ya saura na dukiya. Malamai suka ce wannan ya saba ma da abun da ka'ida take kai. Ka'ida shine al-abu yahjibu jami'al hawashi, shi uba in yana nan to duk wani mutum in dai ya ne ko kanwa ko wa ko kani, in dai akwai uba to su ba sa gani. Haka nan in akwai ɗa namiji, in dai akwai ɗa namiji mamaci ya rasu cikin abun da ya bari a baya, cikin magadan da ya bari za su gaje shi, akwai ɗa namiji guda ɗaya ko duk sauran mata ne ko su ɗari nawa ne, to sauran abunan ƴan uwa yayu da kanne ba za su gaji komai ba dalilin wancan ɗa namiji. Amma inda ba ɗa namiji amma akwai ƴaƴa mata, kuma sannan akwai ƴan uwa yayu da kanne mata, to su waɗannan ƴan uwa yayu da kanne za su gaji gado. Haka nan da mutum zai rasu ya bar kanne da yayu wajen su ɗari, kuma sai aka samu ya bar ɗa namiji kwaya ɗaya ne kawai a duniya, to wannan ɗa namijin ya hana wa'incan gado gaba ɗaya duk yawansu gaba ɗaya. Dama sunan su hawashi, su a gefe gefe suke, kamar ka rubuta littafi ne a gefe gefen su irin abun da ake rubutawa ake ce masa hawamish, hamid, footnote. To irin wannan footnote ɗin kaga shi ba daidai yake da asali ba, bayani kawai yake maka akan asalin abun da yake cikin abu. To saboda haka su yayu da kanne hawamish ne, su hawashi ne, suna gefe gefe ne. In an samu al'ab warid, wato shine uba, ko aka samu kaka namiji, to ya ture su gaba ɗaya ba za su yi gado ba. Haka nan in aka samu alfara warid, wato aka samu ɗa ko ɗan ɗa a lokacin da ba ɗa ba ƴaƴa, to nan su waɗannan ba za su yi gado. Saboda haka wannan shine asali ɗin, da aka ce maganan wani ya bar ƴar uwa ko ya ko ƙanwa ita da baba, aka ce a ba ta rabi, suka ce wannan ya saba ka'ida, ba haka ba ne. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana kalala shine wanda ya bar ya ko ƙanwa ko abu ne za su gaji rabin dukiya. Wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad, haka kuma idan ita ce ma ta rasu yar mutum ko kanwar mutum ta rasu ta bar tarin dukiya, amma ba ta da uba, baban su ya riga ya rasu, sannan ba ta da ɗa a cikin abun da ta bari a baya, abun da ta bari kawai shine kaninta ko wanta, to shi wannan kani ko waɗin yarithuha zai gaji dukiyanta gaba ɗaya. Shine ma'anar yarithuha zai gaji dukiyanta gaba ɗaya, in ita ce kuma za ta gaji rabin dukiyar. Wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad, shi zai gaji dukiyanta gaba ɗaya in dai har ba ta da ɗa. Fa in kana tsnatayn, amma in ƴan uwa mata waɗanda suke yayu mutum wanda ya rasu ko kuma ƙannen mutum wanda ya rasu, su ɗin su biyu ne, falahuma thuluthani mimma taraka, to za a ba su biyu bisa ukun dukiyar ne, ba rabi ba, biyu bisa ukun dukiyar za a ba su. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an, idan kuma ƴan uwa ne sun haɗu ga sunan maza da mata a hargutse, babu uba babu ɗa namiji, kawai da ya rasu ƙanne da yayu kawai ya bari, wataƙila bai aure ba, sai jami'anci yake ta bugawa ga tarin dukiya, yana da shago a kasuwa, yana jami'a, yana ta abuna, kawai sai a shekwana ya ƙare, to sai ga ƙanne da yayu maza da mata, shikenan, dama bai bar kowa ba sai ƙanne da yayu maza da mata. To nan za su raba falin zakari mislu hazbin unfai, ba wai za a ce su yayu da ƙanne ɗin za su raba abuna a idan muka shiga rabon gado sosai, sai a je gurin malaman gado ta yadda idan misali a shiƙa ne ko kuma li'ummai ne ko kuma li'abbai ne, akwai waɗanda za su yi gado, idan suka yi gado ana rabawa ne zakari mislu hazbin unfai, akwai ƴan uwan da in sun yi gado ana rabawa ne sawiyyan maza da mata daidai wa daidai, kowa yake ɗauka, sai a je a duba ko zuwa ya ne masu raban gado ko kuma mutum ya tafi gurin malaman da suka san gado sosai sai su bayyana mana. daka wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa idan sun kasance yan uwa ne maza da mata a harbuɗe su kawai ya bari baki da da bai bar mahaifi ba to fa lil zakari mithlu hadhil unthayayn sai a raba gado kawai namiji ya daura go biyu mata ta daushe a guda namiji shaya biyu mata shaya guda wanda yace akwai zalunci cikin haka yana mai ilimi kafiri ne ya kafirta saboda haka rago ne daga Allah tabaraka wataala daga saman sama min fauki sabai samawati ragon da kuma babu wanda ya kai shi adalci wanda duk yace wannan magana akwai gyara a ciki ya kafirta in an kai masa ilimi in shi mai da'awar musulunci ne da in kuma da ba kafiri ne to shi ko muna kiran sai zai gane abin da Allah yake nufi anan ya manta lokacin da ake bunne yaya mata kafirai bunne yaya mata suke saboda jahilci da rashin sanin mutuncin mata ko yanzu mata ba su da yanci mata ba su da yanci an ba su tsiraru suna yawo a gari su je su nemo abinci in ko ba su suka fada hannun talakawa zaka ga su je su yi noma da kansu su nomo abin da za su ci namiji yana iya zama a gida in dai ya auri mata ita za ta noma abin da za ta ci aka bar mata su ne suke daukan dawainiyan ƴaƴansu ba uba ne yake daukan dawainiyan ƴaƴa ba mata su suke dinka musu kaya in kayan su ya mutu mata su suke musu kaza jujjigilan da za a yi kawai mata ne suke alhali raunin mace ba haka yake idan misali aka ce musulunci ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi cewa mutanen da duk mace ta zama shugabansu ba sa rabauta al'amari su baya zai ci wannan magana ce take cike da hikima da adalci matar duk da ta shugabanci mutane in tana da miji in dai matar aure ce mai miji kuma ita ce shugaban kasa ko kuma ita ce gwamnan jiha ka tabbata dukiyar jihar mijin ne yake juyawa kuma ka tabbata mijin zai iya karban dukiyar gaba daya a hannunta in dai mijinta ne zai zo ya lallabe ta ya mata bayani shi ya sa abin da zai gaya mata in ya gaya mata duk kudin zai ta ba shi kaga ake kenan daga nan kawai akwai ci baya idan kuma ba ta da miji to shashanci kan shashanci kenan in ba ta da miji to za ka samu tana bukatuwa zuwa ga miji in ku tana bukatuwa zuwa ga miji to tir da a ce maza suna zazzaune ga mata can ba miji mai bukatuwa zuwa ga miji sai Allah san ta inda take bi ta samu ta biya bukata a ce ita ce shugabansu to sannan sai Allah tabaraka wataala bai yi zura ba sai na maza daban na mata daban domin halittar su ma daban ne jerin kashin mata daban jerin kashin maza daban wanda duk ya karanta lafiya ya tabbatar da wannan idan mutum ya je yana fede mata ko gawa don koyan karatun lafiya ko makamantansu ko kuma yana da roba an yi masa sifar mutum na roba masana lafiya don su koya wa mutum yadda zai tsara ko kuma zai karanci lafiyar mutane jerin kashin mata daban jerin kashin maza daban laushin fatan mata daban laushin fatan maza daban saboda haka lizzakari mislu hadhil unthayayn Allah tabaraka wataala da yi wannan halittar sai ta lizzakari mislu hadhil unthayayn muryar namiji daga muryar namiji ma da bambanci muryar namiji daban muryar ta mace daban muryar ta mace daga ji ka san cewa lizzakari mislu hadhil unthayayn yanzu a zo da mai muryar da in yana magana kamar zai fasa lasfiga da wanda ido kuma in ka ji muryanta sai ka ji lasfiga tana kara zaki a ce kuma a ce a ba su da rabo daya ai ba haka bane ba zai yi ba li zakari mithlu hadhil unthayayn yanzu ka zo da wanda kawai da ka kai shi kitchen zaka ga ya rikice ya fito da hayaki da majina da ita kuma wacce za ta shiga kitchen ta fito lafiya kalau kuma in ka ganta kaga cewa abun nan ne li zakari mithlu hadhil unthayayn aka ce a ajiye ta a gida a kawo abun da ya kamata kawai tana zaune a gida kai kuma ka fita ka sha rana wanda yanzu ka hada wanda yake tsaye in ka je ka ga wanda suke zuwa kasuwan kauye masu sana'an ko buhu ko dabbobi za ka samu a tsaye ba suke ini a cikin rana ka hada da wadda ita da daddare ma in ta tsaya sai ta nemi kujera wanda lokacin da ba rana sai farin wata in ta tsaya sai ta nemi kujera kuma haka ake so in ta zama ƙiƙan kullum a tsaye take cikin rana sai ka ji gaba ɗaya abun ba haka ba. Saboda haka lizzakari mislu hazilun sai wani adalci ne daga Allah tabaraka wata'ala, tun asalin halittan akwai bambanci, haka kuma rabon akwai bambanci, wanda ya halicci mutane ya san su, ya san yadda suke, shi ya raba wannan. Yanzu idan ka ɗauko buhun kuɗi, buhun kuɗi ka shigo da shi gurin mata, ka zo kawai ka zazzage a gabanta sai ka ga tara zanta ta kita tsaya. Amma namiji ba, in ka ɗauko sai leka ta wando ba mai gani ko sai ya yi rufe, tura ko ba ya rufe. Saboda me ya san yadda za a yi da kuɗi. Yanzu a haɗa, in zakari mislu hazilun sai, asalin basiransu daban, tunaninsu daban, kwakwalwarsu daban. Saboda haka lizzakari mislu hazilun sai, wanda shi yake tsayuwa ya yi sigila. Yanzu misali, idan mutum ya rasu ya bar ƴaƴa mata goma da ɗa namiji guda ɗaya, ɗa namijin ya zama shi ne ƙaraminsu gaba ɗaya, wallahi daga wannan ɗa namijin ya fara girma, ya mallaki hankali, ya zamanto abunan mai gida ko ya yi aure, su ne za su faru su masa auren, su wa'innan mata ɗin saboda zumunci irin nasu. Amma matsala yana faruwa da babbar Yesu wacce tana da ɗa fa'ansa, shi wannan ɗan shi ne za ka ga ya zo yana ce mata haba ya za ki haka, shi ne za ka ga ya sasanta gaba ɗayansu duk abu in ya rikice, sai ka sun zo sun karu a gida suna jiran wannan ɗan ƙaramin nasu, shi zai musu bayani. Kawai don Allah ya ce lizzakari mislu hazil unsayin, shi kenan kawai sai a ce wai wannan rabo kaza, Allah ne fa yake rabawa, Allah tabaraka wa ta'ala shi yake rabawa. Saboda ya san irin tunanin ku da basiran ku da yadda ya halicce ku, za ka ce lizzakari mislu hazil unsayin, waye isa ya ce akwai gyara a cikin aikin Allah tabaraka wa ta'ala? Ba wanda ya yi, sai wanda bai san Allah ba tabaraka wa ta'ala. In musulmi ya yaudaru ya ce a shigo da doka a yi wane ne don a gane cewa an daidaita gender equality, wani ƙarya ne. Wani irin secularist mutane waɗanda wai a aje addini daban, a yi wani rayuwa daban, wannan toshewan basira ne da rashin sanin menene Allah tabaraka wa ta'ala. Mun sha faɗa mata su je kudu hatsi mana su yi dakon buhun masara mu gani in dai daidai suke da maza. Ba sa ɗauka, ba zai yiwu ba. Gurin buga bulo maza ne, gurin gini maza ne, gurin menene duk gaba ɗaya maza. Amma sai an zo Allah ya yi rabo ya ce ga yanda abun yake, sai zuwa ce wai a'a ga wani dan wai ya zo zai gyara. Wai har wasu mutane su taru su ce wa za su yi magana akan abun da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi, banda suna neman kawai a kawo mana halaka ƙasa, ana so a halakar da mutane, ana so musiba ta dawwama a cikin ƙasa. In ba masu neman musiba ba, waye isa ya ce zai gyara akan maganar Allah? Wanda suke magana akan maganar Allah suna so ne su jawo da bala'in da ba a san ƙarshensa ba. Saboda ka Allah ba a masa gyara. Ɗan adam ma idan ya kai ya kawo ba a iya masa gyara? Ɗan adam in ya kai ya kawo za ka ga ya faɗi magana an san kuskure shi, sai a sunkuye da kai, ba za a iya cewa komai ba. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana a ce wani yana da observation, ko wani ya ce wani yana da magana, wani da zai magana wataƙila ƙarshenta ma ya cika cikin sadaqiya yana buge, ya ce zai magana a ƙa'ida ta ɗan adam kima bai san mutuncin kansa ba. Sannan ya ce zai yi Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake fa'iru samawati wal ard, da ya tashi kiran halittan sammai da ƙasa ya yi, ba a taɓa yin sama wacce ta yi kama da wannan saman ba, ya ƙirƙiro ta ce ta tsaya yadda take, ga ta nan muna jin daɗinta, ko mun tabbatar sama ba gyara, ba taɓa jin sama ta rushe ba. Wanda zai zo a bashi kwangila ya je ya ha'inci, ko ya raba wa kansa, ko kuma mai yin ha'incin ya yadda zai ha'inci, wanda ya bada kwangilan sai an bashi wani percentage a cikin abun da aka yi, shi ne wai zai zo yi wa Allah gyara? Wanda baya wadatuwa da arzikin da Allah ya bashi, wanda sai ya cuci talakawansa, shi ne zai gyara? Wanda abun da aka ce a gina wa talakawa ga kuɗi nan an bayar aje a gina wa talakawa abu kaza, an yi ittifaki an faɗa a jarida, ya cinye ya yi ƙememe bashi da kunya yana ganin talakawan, shi ne za su haɗu su ce wa za su yi wa Allah gyara? Wanda Turawa makiya addinin Allah ma asalin wanda ba su musulunta ba ba sa yin haka. Turawa da ba su musulunta ba, in aka ba wa Bature dukiya ya kasa yi wa talakawa aiki, da kansa yake sauka a matsayinsa. yace bai cancanci wannan matsayin ba yan kuɗi kaɗan wanda ba su kai komai ba sai a ce masa ana ba shi shawarin ya sauka daga inda yake kuma sai kaga ya yarda ya sauka mu kuma namu da ƙarfi da fata abu nan kai da fata a tsaya sai an rike matsayin a ta tara zalunci da nauyi mutum bai san cewa nauyi yake tara wa kansa ba duka wannan bai isa ba Allah ma sai an zalunci hakin sa a zo Allah tabaraka wa ta'ala ya yi rabo a ce a ana da gyara akan rabon Allah tabaraka wa ta'ala in Allah ya yi magana bai kamata wani ya yi magana ba kowa kawai sami'ina wa ta'ala mun ji mun bi kuma imani da shi shine daidai wanda bai yi imani da shi ba kuma kar ya ce komai saboda bai san menene alqur'ani in mutum bai yi imani da shi ba mu'adinu lizakari mithlu hadhil unsayin mun yi imani da wannan mun tabbatar adalci ne kuma mun yarda da shi kuma muna so Allah ya daure mu akan haka muna masu imani da cewa lizakari mithlu hadhil unsayin rabo ne daga Allah wanda bai san alqur'ani ba sai ya ji labari haka ake yi a musulunci to kar ya ce komai saboda bai san abun ba kuma bai yi imani da shi ba to baka san abun baka yi imani da shi ba sai ka kyale shi shine kawai zaman lafiya amma kar mutum ya ce zai gyara ko zai magana akan abin da bai sani ba bai yi imani da shi ba baya son a zauna lafiya kenan wanda yake so a zauna lafiya bai yi imani da wannan ba kuma bai yarda da shi ba to shikenan sai ya shiru bai da magana akai ba zai ce zai gyara ba ba zai ce zai kushe ba shikenan sai a zauna lafiya wanda suka yi imani da mu sai su yi aiki da shi mu kenan mun yi imani da mu sai mu yi aiki da shi wanda ba su yi imani da shi ba su kuma kar su yi magana da shi domin ba su san me ake nufi ba ba su san me Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi ba mu ko mun fahimci me Allah yake nufi adalci yake nufi kuma ya tantance ya haka mu komai namu na sani kuma sannan mun yi imani da shi mun mika wuya gare shi gaba daya to wanda bai yi imani da wannan ba in yaji wannan labari to kar ya ce an yi zalunci a musulunci a saboda bai san musulunci ba to kar ya yi magana akan musulunci sai tsaya ana haka wannan shine sai a zauna lafiya ba tsangwama ba ko Allah tabaraka wa ta'ala yace wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa lizakari falizakari mithlu hadhi al-unsay in amar yan uwa maza da mata a gaure to maza da mata za a raba namiji yana da ninkin rabon mace biyu mana shi zai dau biyu ita ta dau daya in an ce abu ne guda shida to namiji zai dau abu nan in an ce abu ne guda uku namiji zai dau guda biyu ta mace za ta dau guda daya wannan shine abun da za a raba yubayyinu Allahu lakum an tabidu Allah ce Allah fa yana muku bayani na gaskiyar al'amari wanda zai zama alkhairin rayuwar ku duniya da lahira Allah yana muku wannan bayani ne an tabillu don kar ku bace yubayyinu Allahu lakum Allah yana muku bayani ne an tabillu don kar ku bace don kar ku bi inda ba daidai ba shi yasa Allah yake ta muku wannan bayani tun farkon sura an yi bayani an yi abin da ya kamata sannan karshen sura ma ana cikewa da shi haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yubayyinu Allahu lakum Allah yana muku bayani ne an tabillu saboda kar ku je ku bace ku kauce wa hanya wanda ya kamata a ce ita kuka bi Allah ce wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkan komai ya san komai duk abin da ake yi da za a shiga cikin ƙasa a yi abin Allah ya sani da za a shiga balle cikin duhu mutum yana doron ƙasa wai don ya shiga duhu ya yi wani abu ya ɗauka Allah baya ganin sa a bai san Allah ba tabaraka wa ta'ala wasi as-sam'u fi samawati wal ard jin Allah ya yalwace sammai da ƙasa inda duk ake magana Allah yana ji Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa subhana man wasi as-sam'u fi samawati wal ard tace tsarki ya tabbata ga Allah wanda jinsa ya yalwace sammai da ƙasa Khawlati radiyallahu ta'ala anha Khawlatu bint Salam ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana kai kukan mijinta tana cewa ya Rasulullah kaza 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 tana cikin daki Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cikin dakin a can gefe ita tana biya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam Aisha radiyallahu ta'ala anha tace sashin maganar ta yana kuya gare ni bana jin me take gaya mata saboda bana ji amma sai ga Allah ya soko da aya har ya ji abun da su suke fara ita da suke cikin ɗakin suke tare da su ba ta bin yawancin kalmomin da kaula take wada saboda tana koye sirri ne tsakaninta da mijinta tana bayyanawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya gaya mata menene hukunci Aisha radiyallahu ta'ala tana cikin ɗakin ba dukan maganar take ji ba sai ga aya ta sako qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawji hakika Allah ya ji maganar mujadalar da wacce take mujadala da kai cikin mijinta Allah ya ji wannan magana to ashe Allah tabaraka wa ta'ala bi kulli shay'in alim masani ne ga kowane abu wanda ya san wannan ya dace ya ji tsoron Allah in Allah ya kasance huwal alim shine al alim to yanzu wanda ya san Allah al alim ne zai ji dadi wai don ya koye saba Allah zai ji dadi wai don yana wani guri ya bar garin su sai saba Allah wani idan ya bar garin su sai ya shiga sabon Allah wani baya alaka da mata sai lokacin da ya tafi jami'a wani gari idan a garin su ne yana kakkamewa wai yana jin kunyan to me mutum yake jin kunya sannan ya don ya bar garin su in Allah yake jin kunya a garin su inda yaje ma Allah ya san gure saboda haka wani baya daukan kayan wani sai ran da ya bar garin su yaje wata makaranta ko yaje wani gari anan baya jin kunya sai zo yana daukan kayan da ba nasa ba wannan duka rashin fahimtar fiqhun rashin fiqhun al-asma wa sifat al-asma wa sifat asma'ullahi wa sifatihi at sunayen Allah ko sifatu sunayen Allah da sifofinsa suna da fiqhu nasu akwai bukatun al'umma musulmai su fahimci kowane suna cikin sunayen Allah me ma'anar sa me ya kunsa sannan kuma me ya kishiyar sa sannan dukkan sunayen Allah da sifofinsa kulluha sifatu kamalin wa sifatu ghairihi sifatu naqsi idan aka ce wane me yawan magana ne me ake nufi ana nufin akwai matsala kenan kai wani akwai magana akwai matsala amma Allah tabaaraka wa ta'ala ba in kace Allah yana magana yana da yawan magana misali Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhurin ma nafidat kalimatuhu da ace abin da yake doron kasa na bishiya jinsin bishiya kowace bishiya a tsigi alqaluma daban-daban a jikinta sannan koguna na duniya na ruwa a sake ninka su sau bakwai su zama su ne tawada ana daukan alkalamin ya bishe a kara ferewa alkaluman bishiyoyin duniya fa gaba daya ba kuma bishiyan guda ita ce alkalami ba a matil ardi min shajaratin daga kawo shi da siga na mufradi sai aka ce alqalamun saboda jikin bishiyar kowace bishiya a samu alkaluma da yawa kowane tsinke ya zama alkalami shine abunan hikimar wajen shajaratin aka kawo shi mufrad sana aqlamun don kowane ganye ya zama alqalami a rinka fada Allah yana magana ana rubuta Allah yana magana ana rubuta duk wanda alqaluman sai sun kare kogin duniya gaba daya a ninka shi sau bakwai sai ya kare kalmomin Allah ba su kare ba to amma sifatu kamali ne lillahi tabaraka wa ta'ala cika lalle Allah yana da yawan magana ma'anar haka Allah yana da yawan magana amma sifa ce ta kama ga Allah tabaraka wa ta'ala amma in mutum ne ba kace lalle wane yana da yawan magana akwai matsala ke amma in Allah ne kace lalle Allah yana da yawan magana saboda cikan mulki irin nan amma in dan adam ne kace wane yana da yawan magana akwai matsala cikin rayuwar sa ke saboda ka kullu sifatillah innaha sifatu kamali dukkan sifofin Allah sifa ne na cika Allah tabaraka wa ta'ala kaza duk abinda Allah ya sifanta kansa da shi ko manzonsa ya sifanta shi da shi ko ya ambaci kansa da shi ko manzonsa ya ambace shi da shi kulluha asma'ul husna wasifat sifat kamal doka idan dan adam ne shi naqib yake da shi ma'ana yana da sabanin kamal cikin sifofinsa duk abinda yake na dan adam ne na sifa to bai cika ba amma na Allah tabaraka wa ta'ala cike yake doka Allah tabaraka wa ta'ala akwai bukatun musan sunayen Allah da ma'anonin su sifofin Allah da ma'anonin su sannan da abunan me suke nufi saboda mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sannan mu girmama shi ko mu san matsayin sa sanin sunayen Allah yana ƙara taimaka wa mutum wajen sanin matsayin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa littafin al-wasitiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana da muhimmanci wajen sanin al-asma wa sifat al-wasitiyya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallahu bi kulli shay'in alim mun gama da suratul nisa'i a irin tafsiri na awam wanda muke yi a bainar jama'a amma in tafsirin ɗaliban ilimi ne ba a gama komai a cikin sura ɗin ba, haka kuma tafsirin masana tafsiri ba a yi komai ba, amma dai tafsirin ilimin namu to mun gama da wannan sura ɗin a yanzu insha Allah ta'ala. Muna fatan alkhairin cikinta, Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa mu da shi, kurakuren da muka yi a cikin sura ɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mana. Na'am, za mu shiga sura ta gaba, suratul ma'ida, mu je.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
الله تبارك وتعالى يا شكو شكو وش سورة سورة المائدة سورة المائدة إتجي سورة تبير أزيل سورة القرآن سنة سورة شوش تكي دبتكين سورة دسوك سوكاء مدينة ko kuma bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sura ce wacce take tana daga cikin karshe-karshen surorin da suka sauka a Al-Qur'ani gaba daya. Tana daga cikin surori waɗanda bayan saukan su Annabi sallallahu alaihi wasallam bai rayu da jimawa ba, ya bar duniya. Sannan sura ce wacce ta sauka, wasu malamai suka ce gaba dayanta, sai wasu ƴan ayoyi kaɗan wacce suka sauka daga baya. Wasu malamai suka ce akwai ƴan ayoyi kaɗan wanda suka sauka bayan Hijjatul Wada, akwai ƴan ayoyi kaɗan wanda sun sauka a lokacin Hijjatul Wada. Wasu suka ce ayoyinta sun fara sauka tun bayan Sulhul Hudaybiya, amma haɗa ta a shigar da ita Mus'haf tare da cewa Suratul An'am ta riga ta sauka, amma ita kuma an riga ta kiran inda za a ajiye ta kafin a kira Suratul An'am. Sannan suratul ma'ida lokacin da take sauka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabbansa ya ta sauka ne, manzon Allah yana kan bayan taguwarsa, yana cikin tafiya akan bayan taguwarsa, suratul ma'ida ta sauko. Amma lokacin da ta fara sauka, taguwar ta kasa tsaga kafanta, ta kasa motsawa ta tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda yadda jikinsa ya dau zafi da kuma yadda ya yi nauyi, ya mata nauyi har sai da ta durkushe gaba ɗaya ta faɗi ƙasa. Saboda muhimmancin abun da Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyanawa a cikin suratul ma'ida. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu da Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma suna bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana saukar masa da Al-Qur'ani, cinya ta tana jikin cinyarsa, ban san lokacin da na ja kafata daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin zafi da jikinsa ya dauka. To idan ana saukarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ani, jikinsa yakan dau dumi, dumin da har yana wuce dumi har ya zama kaman zafi, tamkar ruwa ana tafasa shi saboda nauyi, saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sannan in ana saukar masa da Al-Qur'ani, mala'ika Jibrilu yana zuwa masa ne ala hay'atihi al-malakiyya, a bisa sifansa ta mala'ika. Ganin mala'ika kuma ba wanda yake iya ganin mala'ika a sifansa ta mala'ika ya kwana a duniya, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin saukar masa da wahayi. Yakan ga mala'ika Jibrilu kamar yadda ya sifanta shi, yace yana da fuka-fukai 600, kowane fuka-fuki guda ɗaya in ya bude shi ba za a ga sama ba. Yakan zo da ayoyi na Al-Qur'ani, wani sa'in mala'iku suka rako shi idan zai saukarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu na Al-Qur'ani. Kamar misali lokacin da ya saukar da ayan suratul An'am, ko kuma suratul An'am. Suratul An'am ita ma tana daga cikin surorin da suka sauko gaba daya, amma ita tun kafin suratul Ma'ida sai dai wasu ayoyi ko guda bakwai ko guda huɗu a cikinta wanda ba su ne suka sauko ba. Malamai a ƙarƙashin bayanin saukanta suke cewa mala'iku sun raka mala'ika Jibrilu lokacin da yake tawa da sura din zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma saddal ufuq, abin da ya tare sama yawan mala'iku ya sa sahabbai suna daga kai abunan sama tayi duhu ba a iya ganin sama kai tsaye saboda yawan ciririn isowan mala'iku wanda suke raka mala'ika jibrilu abunan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya daga kai bai ga sama ba saboda yawan mala'iku da suka rakota yake ba sahabbai labari to haka nan suratul maida lokacin da ta sauko annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan bayan taguwarsa al-gabba Asma bint Yazid radiyallahu ta'ala na take cewa ina rike da linzamin taguwar tasa amma ni kaina sai da naji zafi ya ishe ni sanan taguwar sai ta zamanto gaba ɗaya ta tsaya guri guda jikinta yana rawa ta kasa motsawa har sai da ta gurfa ne gaba ɗaya shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zama yus'aqu alaihi kai ka ce ya su mane saboda ba don wai su ma yayi hankalin sai tafi a jikinsa ba a hankalin sa yana nan ana so a shigar da alqur'ani ne cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai a ga goshin sa yana fitar da zuba ko da ana tsananin sanyi ne idan yana fitar da zuba sai a ga jikinsa yana rawa sahabbai suka ce mukan ji karan wahayi ya doso gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka ji kaman karan kararrawa ko kuma muka ji kaman karan gungun kudan zuwa suna wuce irin buɗin nan to in mala'ika ya doso zai zo da wahayi su sahabbai abin da suke ji kenan sai su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yus'aqu alaihi fayuhsha alaihi sai zamanto kaman suma yake idan ya suma sai zamanto wannan yana suma ne don a tafiyar da hankalinsa daga duk abin da yake duniya gaba ɗaya saboda za a shigo masa da wani abu na maganar Allah tabaraka wa ta'ala maganar Allah tabaraka wa ta'ala saboda girmanta da nauyinta taguwar manzon Allah ba ta iya ɗauka shi yasa idan za a zo da wahayi na alqur'ani dukkan mala'iku da suke cikin sama in suka yi sujjada ma'ana in za a ɗauko wani abu na alqur'ani fatuwa suke su yi sujjada idan mala'ika jibrilu ya ɗaga kai aka umarce shi da ɗauko abin da zai ɗauko na alqur'ani ba ta iya yin komai sai in ya zo wulgawa ta gurinsu sai su ɗago kansu suna ce ma za kala rabbukum me ubangijinku ya faɗa qalul haqq sai ce Allah ya faɗi gaskiya sai su wuce sanan tukunan mala'iku su rinka cewa qalul haqq Allah ya faɗi gaskiya Allah ya faɗi gaskiya haka za a wuce da alqur'ani a zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sai su ji kaman wannan kukan kudan zuma din sai su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara karkarwa idan ya fara karkarwa sun tabbatar cewa wahayi ya zo gare shi sai ga goshin sa yana fito da zufa sai an tafiyar da hankalinsa daga duk wani abu na duniya da tunanin wani abu na duniya sai a cusa masa wannan alqur'ani din can sai farfado idan ya farfado farkon abin da zai yi shine karanta wa sahabbai wannan abu sai ringa gaya musu Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin ku yana cewa kaza sai karanta musu ayoyi sahabbai sun taru gaba daya su ko sai su yi shiru kamar kowa tsuntsu ne akan sa wasu suna haddacewa wasu suna rubutawa wasu suna saurare suna kiyaye abin da yake faɗa kamar irin su Zaid ibn Thabit radiyallahu ta'ala manzon Allah yana faɗa su ko suna tarewa kamar yadda ake zuwa a aje abubuwan da suke recording din nan da wanda suke yi kuma haka kullum suke tare abin da manzon Allah yake faɗa haka su Abu Huraira radiyallahu ta'ala su suna faɗa haka Allah ya yi su a wancan lokacin ko kuma Allah ya yi muku handset ya yi muku kamera ta tarewa sai kuri kana cikin jami'a ka rataye wani abu a baya a aljihun baya ga masu tarewa can radiyallahu ta'ala anhu Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da su ya yarda da su saboda haka sai su tare abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin sun haddace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gama faɗa su Zaid ibn Thabit za su maimaita abin da ya faɗa wasu Imam al-Bukhari ba an yi haka ba Imam al-Bukhari duk abin da ka faɗa zai maimaita in ya shiga kasuwa abin da duk ya ji abin da zai iya saki maimaitawa in ka karanta masa hadisi dari da za a karanta wa Imam al-Bukhari in ya saurare su yanzu nan kuna gama faɗa na ƙarshe yana gama kiran hadisi na ƙarshe Imam al-Bukhari zai maimaita su haka yake har kuma in an gaure isnadin su ai malamai sun sha masa jarrabawa a gaure isnadin hadisi sai a ɗauko hadisin a Abu Huraira sai a ɗora Zaid ibn Haritha akai ko kuma a daura Ubay ibn Ka'ab akai ko a dauko hadisin Abu Bakar Siddiq a daura Ali ibn Abi Talib bayan an haru da isnadin an wale sai a dauko an Isma'il sai a ce an Ibrahim a gauriya gaba daya sai da kai masa haka aka kawo malamai 10 kowane malami daya ya kawo hadisi 10 ya gaure isnadin wannan shine malamai 10 kowa ya kawo hadisi 10 ya gaure isnadin wai su yi wa Imam al-Bukhari jaraba a gani zai iya gyarawa suna gamawa yace duk yanda kuka kirawo hadisan kun gaure isnadin su amma ina tabbatar muku zan iya kiran su da irin isnadin da kuka kira wannan na ƙarya din zan iya jira su sannan kuma zan kira kowane hadisi sai bayan sai akan isnadin da ya dace haka kuma ya rinka yi ya kira musu su a ya kira kowane hadisi sai ya kira shi bisa isnadin sa na daidai har zuwa tun daga farkon sa har zuwa inda maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da jira su gaba daya suka ce kai daidai yace to in kuna so kuma in gauraya su yadda kuka gauraya domin daga nake sauraron ku na haddace duk abu da kuka haka kawai yake to akwai bayin Allah wanda Allah ya yi su don addini don aiki wa addini kaga yanzu in baka yi ba muka sai mu yanzu bari mu tsaya mu yi wawa mu raba kudi to shikenan mu je mu raba kudi mu zo ran da za a tashi tsirara mu ga yadda za a yi da wa'incan da suka yi wa addinin Allah aiki ga na filfili cikin dare idan suka tashi sai sun yi nafila su kai rubuta hadisin a cikin littafinsu mu kuma sai baki su kuma ba baki ba surutu ba hayaniya ba zagin wani ba zambo ba menene sai rubutu kawai na ilimi sai cewa qala Allahu qala Rasulullah ka taba ganin Imam al-Bukhari ka duba daga sahih al-Bukhari ka bude daga bangonsa na farko zuwa bangonsa na karshe ka ga ina ne ya zagi wani ko ina kawai yana maganar hadisin manzon Allah ne komai ya faɗa kawai da hujja abin da ake so kenan mu zo mu faɗi abu da hujja mun yi wa addinin musulunci aiki mu rubuta na ba su aiki wannan shine addinin musulunci ba zo ana ta zambo ana abun nan da sauransu in ka bincika dalili shine ba a bani nawa ba Allah ya kiyaye wallahu ta'ala za mu dakata ana insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu rana ta gobe insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه idan masana ilimin lafiya suka ga mutum ya cancanta a masa allura saboda jinya ko wani abu da ya bijiro masa sai suka masa allura da ruwan magani zalla babu abinci a ciki wannan azumin sa yana saboda haka allura ta kashe ciwon da yake jikinsa ko kuma ta taimaka wajen rage masa zafin ciwon da yake jikinsa ko kuma ta yi kokari wajen kashe kwayoyin ciwon da suke jikinsa wannan ba ta da alaka da azuminsa yana amma in suka ga cewa akwai bukatan abinci na gaggawa gare shi ko suka sa masa wani drip wanda yake da abinci a cikinsa ko kuma suka masa alluran da take dauke da akwai abinci a cikinta wannan ta bata masa azumi sai ya sake zai biya ɗaya ne kawai bayan Ramadan insha Allah ta'ala sannan in mutum ya zo sallah a cikin masallaci ya samu ana tsaye da sahu ne daga saitin bayan lima sahun farko in an zo fara shi za a jeru ne a bayan lima sannan ana so a rinka kara shi dama da hagu ba a so gefe guda ya rinjaye gefe guda idan ka shigo masallaci ko da ta kofar arewa ka shigo sai ka ga sahun kuma ya fi karanci ta kudu to an fi so ka je wannan gefen ba wai dole kawai sai ta kofar da ka saba shigowa sannan kawai kullum za ka rinka jona sahu ba in ka ga can ya fi nan ya fi rinjaye kofar da ka shigo to sai ka koma ta wancan gefen ka tsaya sannan ana fara jerawa daga bayan lima sahun farko sahu na biyu ma ana jerawa daga bayan lima saboda wannan shine abinda Abdullahi ibn Mas'ud ya tabbatar abinda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tabbatar abinda Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ya tabbatar wannan dukkan sahabbai da Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma dukkan su sahabbai abinda suka tabbatar kenan wajen jera sahu domin sunna wajen jera sahu shine mutum ya zama kusa da liman ana so ne a fara jera sahu kusa da liman. Kusa da liman kuwa shine yanzu misali idan sahun farko ya cika sai ka zo za ka yi wani sahu sai ka faro daga can dama da wanda ya tsaya a nan sai fi liman waye kusa da liman wanda ke tsaye a nan shi ne ke kusa da liman. Saboda haka sunna shi ne tsayawa setin bayan liman har sahun su kare duk sahun da za a tsaya in ka zo za ka tsaya ne setin tsakiyar liman. Wani idan ya zo sai tsaya ta dama da kai sai a rinka kalawa hagu da kai dama da kai hagu da kai dama da kai sai sahun ya rinka karuwa yana fadi amma dai ta bayan liman ake farawa wallahu ta'ala a'lam. Wannan shi ne dacewa da sunna. Muna fata Allah ya bata lafiya sannan kuma za a yi ciyarwa muddin Nabi sallallahu alaihi wasallam ga kowace rana shine haƙƙinta mana bai kai cikin kwanon awu da ake awu ba sannan kuma biyunta kuma yawanci ya fi kwanon awu kaɗan saboda haka kuma zai ya halatta za a iya ciyarwa ga a lokaci guda za a iya haɗa shinkawa sannan kuma ana ciyar da abun da aka fi amfani da shi a cikin watan Ramadan ko kuma abun da al'adar mutane ta fi amfani da shi wajen abincinsu mafi dacewa da shi ne shinkafa a wannan yanayin inda hali in ba hali ne sai koma kamar masara saboda haka ana amfani da shi zai iya haɗawa ya bayar kamar yadda Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yayi haka ya haɗa gaba ɗaya ya ciyar da miskinai a lokaci guda don haka za a iya rabawa abuna a bawa miskinai ko a tura waɗanda suke mabuƙata a daidai wannan lokaci wannan shine yanda ake ciyarwa muddin Nabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kowane azumi ana ciyar da guda ɗaya ne ma'ana za a duba muddin Nabi guda 30 kenan sai a bawa miskinai ko mabuƙata ko da a rana ɗaya aka yi haka wannan ya isar wallahu ta'ala alam. Yawanci wasu suna yi tambayoyi sannan su rubuta lallai sun rubuto ba a karanta musu ba don Allah a karanta musu a sani cewa duk wata tambaya da take da alaka da cewa an yi ciki wanda ba na halaliya ba ma'ana ba aure aka yi cikin wannan tambayan ba za a amsa ta lafi ga duk wata tambaya wacce take rikicin aure ne wanda yake bukatan waliyai a ga juna ido da ido a yi magana wannan ma ba za mu karanta ta anan a amsa ta lafi ga duk wata tambaya wacce ta shafi akwai maganar fita a ciki ba za mu amsa ta lafi ga ba ko wani yayi kaza sai aka yi kaza sai aka kashe kaza sai aka wannan duk gaba dai ba ma abu nan saboda haka wayannan su ne yawanci kuma tambayoyin su ne ko kuma wata tambaya wanda ta shafi fasikanci ko shashanci duk wannan ba za mu amsa su nan ba yawanci tambayoyin irin su ne da aka yi kaza sai kaza wani abu kana kana takardar kana jin kunya wani abu kana kana takardar kana razana so da al'umma ana abu ne saboda haka duk wayannan ba sai an zo an karanta su Allah ya ba duk wanda wani abu ya shafe shi irin wannan ya je kawai tambayi malami a ko ina duk malami kawai zai baka ansa in bai sani ba zai ce ka je gaba saboda ka ba wai a zo a karanta abu a lasifika shine wani abu kawai ka je gun malami ya ba bayani menene kai da shi ka fahimta kenan kawai sai a je a yi aiki da wannan abu nan wani abu malami zai ce ma ka kila suwa ne da wani don a shaida abu wannan shi yafi a kan a zo ana ta maganganu kawai a cikin lasifika ana tayata abubuwan da wani abun bai kamata ma a ji shi ba wani abun shi kansa yana kawo barna ne wallahi ta'ala Allah ya taimake mu
a wata takalma mutane har ba a nan sai wuce ya fi sa ga ita wani kotar ne buke kan
in baka da takalmi mai kyau ka roki Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka ka rike kuma sana'a wata kila Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaki mutum sai kaga ya samu hali a cikin sana'ar da yake kuma ya sayi irin takalmin da yake so maimakon a ce wani ya saya kai kuma ko kuma wani kuma yazo ya ce shi wannan na wanin zai dauka akwai nauyi mai girman gaske ranar da za ta yi a gaban Allah tabaraka wa ta'ala ko la kai mutum bai yaje wa mutum ba aga ya dau wani abu wanda yake na hatsari a rayuwarsa muna fatan Allah ya kiyaye rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar dukkan bayin Allah da suka turo suke bukatun yan uwa musulmai su yasu da addu'a muna fatan Allah ya biya musu bukatun su marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu neman wani abu ko na jari ko ci gaba wanda suka turo suke bukatun cin nasara a jarabawa hada masu common interest muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su nasara kowa da kowa Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi nasara cikin abun da ya sa a gaba kowa damuwarsa Allah tabaraka wa ta'ala shi ya sani Allah ya fi mu sanin damuwar mu ya Allah muna roƙonka ka taimake mu akan nasarori ka ba mu nasara akan damuwoyin mu ka kuma ba mu nasara cikin bukatun mu duk abun da zai zama damuwa a rayuwar mu Allah ka raba mu da shi abun da zai zama alkhairi da nutsuwa a rayuwar mu Allah ka tabbatar mana da shi in yana nesa Allah ka kawo mana shi kusa in akwai wahala cikin samun sa Allah ka saukake mana samun sa Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar Allahumma yassir lana umurana wa yassir awratina wa amir rawatina wa aslih a'immatana wa ulati umurina shugabannin wanda suke shugabanci a wannan jaha Allah ya ba su ikon yin adalci abinda yake Allah ya azurta wannan jaha da shi Allah ya ba su ikon aiwatar da shi ta yadda talakawa za su ji dadi ta yadda kowane talaka zai farin ciki da abin da suke yi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa kasu zamanto masu handa mai dukiyar talakawa wanda duk shi niyyar sa shine handa mai dukiyar talakawa Allah ya kauda shi ya kawo mafi alkhairi Allahumma ighfir lana dhunubana iyayen mu Allah ka gafarta musu dhunubansu Allah ka yanta wuyayen mu da wuyayen iyayen mu daga wuta zuwa aljanna a wannan rana mai albarka Allah ka hada mu da su a gidan aljanna sau Allah ka saya zuriyar mu da iyalan mu su zama qurratu aynin lana duniya da lahira Allah ka azurta mu ka azurta su da haddan alqur'ani da aiki da shi Allah ka ba mu ikon riko da sunnar manzon Allah mu da su sallallahu alaihi wasallam da kuma aiki da ita Allah ka daure mu cikin imani da rayuwar mu ta zo karshe Allahumma ighfir lana dhunubana wa astur awratina ya rabbal alamin wa'fu anna wa'fu an walidina wa walidi walidina ya rabbal alamin ya arhamar rahimin وافتح لهم في قبورهم ونور لهم فيه انك سميع قريب مجيب الدعوات واصلح لنا ازواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والاخره انك سميع قريب مجيب الدعوات وتقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وقراءتنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين واجعلها في ميزان حسناتنا انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شكيا ولا محروما وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك